duk da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen yaki da yan bindiga har ta kai ga suna samun nasarori wasu lokuta har yanzu a iya cewa da sauran rena a kaba domin har yanzu yan bindiga na da kuzari na kai hare-hare da yin kisa da satar mutane kamar yadda ya faru a daren Asabar a yankin Dankowa Sagu na jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya. Muhammadu na Makoku makaman Kanya dake karamar hukumar mulkin Dankowa Sagu ya bayyana yadda yan bindiga suka kai hari a ƙauyen na Kanya har suka yi awon gaba da basarakin garin Alhaji Isa daya.
To gaskiya ni ina kwance mun gama sallar isha'i da shi muka dana wuto gida yau shiga gida. Ni ne da ƙarfe 1 na dare ina kwance sai na ji halbi ana halbi. Ashe da Rexley sun taso gidan shi suka je. Bayan suka yi ta faɗa nan da mata, fata kai ga ya fito suka nuna mai bindiga suka fito da shi suka ɗauko yaran shi guda biyu. To daga nan kuma suka wuce zuwa gwazawa suna halbe. Gwazawan ma zai suka ɗauke wani fasto suka sassari wani mai suna Dan Ladi da biyan shi. Yanzu aka mutum uku ɗin nan da matar sarki da wayannan guda biyu ɗin suna asibiti. To yanzu da hankali ya kwanta ana daji yayi ne abun da aka ɗauka mutum tara aka ɗauka hannunsu yanzu haka. Dole ka san dole a damu an ɗauke ba sauraki.
Gwamnatin jihar Kebbi ta bakin mataimaki na musamman ga gwamna akan sadarwa Abdullahi Zuru da tabbatar da aukuwar lamarin.
Shi dai gidan shi an tafi da shi da ɗayan shi mata guda biyu. Sannan akwai Rafin Gora, shi ma sarkin Rafin Gora, shi ma an je Oldo baya gida a wanda lokacin da suka tafi. Kuma an tafi da ɗayan shi su ma mata guda biyu. Sai waɗanda suka tsinta kan hanya kusan su wasu gidaje kusan su uku zuwa hudu. Ana saurare har yanzu ba su yi waya ba ko su nemi wani abu ko su bada wani bayani. Balantana su ba waɗannan su yi bayani da mutane.
To ko waɗannan matakai aka ɗauka don kaucewa irin abin da ya faru a Sokoto inda ɓarayi suka sace basaraki ya yi fiye da mako uku hannunsu kuma a ƙarshe suka kashe shi.
Comrade Nasir Idris Kauran Gwandu ya riga ya ɗauki matakai isassu waɗanda ake sa rai cewa sai dai ta Allah. Kuma alhamdulillahi akwai alamun za a yi nasara. Su mutanen da kafa suka zo ba bisa mota ba bisa mashin ba suka karkada mutanen nan zuwa inda suka tafi. So a halin yanzu motocin sulke na yaki na soja sun bazu duk wata mafita da mashiga ƙasar local government ta Dankowa Sagu. Duk an ɗauki matakai ana can an karya wuraren nan kuma an yi tsayi-tsayi irin na daka. Ko ta kwana ana jiran inda za su bullo don a ga tabbatar da cewa ba a fita wani wuri wajen mai nisa da wannan mutanen ba.
Masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin cewa wannan lamari da ke faruwa yanzu inda ɓarayi suka mayar da alƙibla wajen sata sarakuna abu ne na tashin hankali. Farfesa Tukur Muhammad Baba dan iya mutum biyu na ganin cewa
a tuna fa su waɗannan sarakuna su ne uwayen ƙasa da har gobe duk yadda mulkin mallaka da zamani ya yi ya mai da su wato spare tire har yanzu sun kasa jama'a har yanzu wani ya fi so ya ɗauki kukansa zuwa ga sarki a madadin ya kai wajen 'yan sanda ko wajen wani jami'in soja. Don haka wannan abin da ke faruwa abin takaici ne sosai kuma yana nuna mana a wannan cewa gwamnati ya kamata ta tashi aikan ta yi fada da wannan abin da ke faruwa ba shi kadai ba ta yi fada da dakile ta'addancin nan da ake yi.
In dai ba a manta ba yan bindiga sun sace babban basarakin dolar gobir a jihar Sokoto ranar 27 ga watan Yuli na wannan shekara suka kashe shi ranar 20 ga watan Agusta abinda har yanzu wasu jama'a ke ci gaba da juyayi. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi dai tuni ta tabbatar da akwai wannan lamarin na sace basarakin Kanya a yankin Dankowa Sagu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.